نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يومنا إلى الله جيني 21 صفر في جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لجبو إعادة ريكو لأربعين دقائق watan turawa mana 20 ga watan goma shekara ta 2019. Allah ya kaddara mana fara zama domin karatu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha ta'lif Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation wanda yake garin Gumal a unguwar Bariki DRA. Wannan shine zama na farko wanda muke fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin karatukan da za mu fara. A jarin gir karatukan da za a yi cikin wannan masallaci, wannan shine na farko kamar yadda aka sana a ranar Juma'a. A gobe insha Allah, ko kuma ranaku irin na gobe, Malam Muhammad Sani Abdullahi Aja shi kuma zai ci gaba da nasa karatun na at-targhib wa at-targhib idan littattafan sun samu wadatuwa. Mu ma namu sabai littattafan kamar sun yi karanci, an buƙaci gaskiya a samar da su, kuma ke kaddara Ubangiji ba a same su wadatattu a hannu ba. Da haka duk da haka muka ga cewa mu fara shi ya fa alkhairi kan mu jira sai an samu littattafan idan sun zo. Wanda suke da buƙatar su sun zo insha Allah, ina jira a sami Malam Sani Abdullahi ko Malam Tabiru ko dai ɗaya daga cikin waɗanda ake samun littattafan a hannun su idan Allah madaukakin sarki ya kaddara zuwan su. Shi dalilin sanya littafin na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam dalilai ne da dama. Dalili na farko daga ciki shi ne sha'awar rayar masallaci. A lokacin da aka buɗe masallaci, hukumar da aka yi ta buɗe masallacin ta ja hankali a kan cewa rayar masallacin Allah madaukakin sarki hadda karatu da karantarwa a cikin su. To, ɗaya daga cikin hanyoyin da namu rayar masallaci ya zamanto mun yi tarayya da wanda suka ba da gudunmawa wajen gina masallacin shi ya zamanto mun ko muna raya shi da karatu da halarta karatu suka. Muna fata ya zamanto wannan shi ne mabuɗi a cikin karatu sukan da za a fara cikin masallacin. Insha Allah, muna fatan kowace rana ma za a samu malamai daban-daban da za su cike shi don karatu suka a cikin wannan masallaci. Kuma za a samu lokuta ma daban-daban kamar lokutan asubahi, lokutan rana kamar 10-11 ko 8-9 ko 7-8 da lokutan yammaci. Insha Allah, duka za a riƙa sa karatu suka, ko dai na maza ko na mata ko na maza da mata, duka za a riƙa sanya su insha Allah tabaraka wa ta'ala. Haka nan kuma da yardar Allah za a riƙa yin karatun majalisi wanda yake da sha'awar nishaɗi shi a wasu ranaku, wanda su zamanto duka ne ranaku ba, ya zamanto su ma ana wannan karatu cikin haka. Wannan shi ne dalili na farko na sanya littafi don yunƙurin rayar masallaci. Dalili na biyu wanda malam zai gaya mana a cikin muƙaddima shi ta littafi, ita sallah ita ce babbar ibada da musulmi zai yi. Ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari, in sai kyau dukkanin ayyukan sa za su yi kyau a ranar gobe alkiyama. In an samu matsala da sallah, to duk abin da dan adam ya aikata sai an bincika wannan ayyukan nashi. To sai muka ga babban abin da zai kai mu da yin sallah da yi kyau kamar yadda malam zai gaya mana in gobe karanta muqaddimar, shi ne mu san yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallah shi. Sai zama to mun kwaikwayi manzon Allah a cikin sallah, muna kuma sa rai ita wannan sallar ta zama to karɓaɓɓiya don mun kwatanta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi. Sannan sallah ta kasance wata babbar rukuni a cikin ibadoji, yasa muka zaɓi farawa da littafin da yake da alaƙa da sallah. A cikin kutuba mun ɗauki kamar jeren giya ko jawabi a kan abin da ya shafi tauhidi da tasirinsa a cikin rayuwar mutum. Bayan abubuwan da in suka bujiro a cikin sati muna magana a kan su, amma dai babban mawdu'i da muke tattauna a cikin hukumomin shi ne abin da ya shafi tauhidi, kaɗaita Allah madaukakin sarki a matsayinsa na abin bauta, a matsayinsa na mai halitta, a matsayinsa na mai sunayen da babu wanda ke tarayya da shi a cikinsu, da kuma yadda za mu kauce mu shirka shi ne babban batun da masallaci ke magana a kan shi a halin yau. In ya gama da maganar tauhidi ko abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara, za mu tsallaka mu zaɓi wani mutum ya zama shi ne kan da ke tattaunawa a kan shi. To sai muka ga kuma karatu shi ma duba wata babbar ibada wacce take da tasiri. Sai zama to a kanta muka fara wanda ya sa muka zaɓi farawa da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk al'adar majalisin ko kuma al'ada ta idan zan yi karatu, galibi mukan fara da tarihin wanda ya rubuta littafi. Amma dai yau sai nake ganin kamar abin da ya fi muhimmanci shi ne mu fara da muƙaddima ta ita littafi. Idan da buƙatar tattaunawa a kan tarihin marubucin littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yana da tsayin tura shi zuwa karatu na biyu ko zuwa karatu na uku. Za mu karanta abin da ya faɗa ne a kan littafin don ya zama to kamar matashiya ce a gare mu da ƙarin faɗaitarwa. In ya zo sai mu yi shi kuma wane ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani, inda buƙata, in babu buƙata sai mu ci gaba da karatu kamar yadda Allah madaukakin sarki zai waye insha Allah ta'ala. Wanda suke ciki masallaci za su ga kamar ana nuna hoton abin da za mu karanta. Sai dalilin shi ma guda biyu ne. Dalili na farko, an samu ƙungiya da ta bada kyautar farautarta a cikin masallaci. Mun kalla kusan wata biyar da aka sa ta kai a ra'ayin shi. Babu aikin da suke wani ma ya shigo mai tambaya wannan menene a ra'ayin a cikin masallaci. Sai maga dan mai sake tarayya da su a cikin ladan wanda ya aiki alkhairi a taya mai samu ladan. Sai muka ga mu sake amfani da irin ayyukan masallacin don dalilin yi tarayya da su wajen amfanuwa da abin don ya zama ko ana yi da shi ana samun lada. Wata ce zama ko kwaɗai karwa haɗe ko wanda yake da wani abu da zai ƙara a matsayin gudunmawa da ci gaba masallacin, to zai ga insha Allah za a amfani abin da ya kawo shi. Abu na biyu, sallah tana da buƙatar demonstration, wadda abubuwan da ake bayani a kan wani lokaci za a faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin kabbara. A ce maka siffa guda biyu ne ko siffa guda uku sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin kabbara. Madadin a ce kowane lokaci sai na miƙe na fito fili na ce ga yadda yake kabbara ta farko, ga yadda yake kabbara ta biyu, ga yadda yake kabbara ta uku. Insha Allah za mu riƙa yin amfani da Allah da kuma abin da muka same shi na hotuna ko na bidiyo sai zama to muna jawabi. Bidiyon yana haskawa a kan projecta, don haka duk wanda yake cikin masallaci zai riƙa gani lokaci ɗaya ba tare da komai haskaya ba, ana jawabi ana ganin shi a kan allo kamar yadda muke fara insha Allahu karatun ya tafi kenan. Idan babu abin da za a nuna wanda Allah bai kaddara ba suna da littafi, kuma za su riƙa ganin kwafin littafi a kan projecta shi, don haka wanda suke da ƙwarin idanu insha Allah yana da za su ga abin da ake haskawa a kan Allah, kuma za su bi karatu a kan allo. In an zo kwatanta misali kamar sujada ko wani kani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, insha Allah za mu yi kokari mu samu abin da zai daidai da abin dan ya zama to an haska shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake magana, idan ɗayan ku ya zo sujada kar ya shimfiɗa tsintsiyar hannun shi irin yadda kare ke tumfuɗa tsintsiyar hannun shi. To insha Allah za mu samu hoto ko bidiyo ga wannan ya yi sujada ɗin ya shimfiɗa ta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, sai mu samu karen mu haɗa su mu gani a cikin Allah menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da shi, menene tare ya ina da kamar zai bahaska mana wajen dacewa da fatantan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Irin da yake cewa la yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir, idan ɗayan ku zai tafi wajen sujada to kar ya gurfana irin yadda raƙumi yake gurfanawa. Wani ya sa malamai suka yi ta tattauna tsakanin su to maya ƙura kuma yake gurfanawa. In ka sa hannu ne ka gurfana irin na raƙumi, ko in ka sa ƙafa ka gurfana irin na raƙumi, shahararren tsakani a tsakanin malamai, to za mu samu raƙumi wataƙila hoton yadda raƙumi ke gurfanawa da kuma cikakken yadda ake tafiya sujada da yadda za a bambanta da raƙumin a wajen tafiya sujada ɗin. Ina ga ita ce babbar hikima ta ganin projecta ɗin. Insha Allahu ta'ala za mu riƙa tafiya da ita a duk lokacin karatu cikin mu. Yau gaskiya kamar lokaci ya ƙure mana kuma mun samu damar gwaji ba, shi yasa ƴan uwa suka ganta a ƙasa muna sa ran insha Allahu karatu cikin na gaba ta zamanto a kan mu da sharadin abubuwa guda biyu shine idan mun samu dogon kabil na bi sai irin wannan kabil wanda muke da akwai da shi dan gundu ne da aka idan za mu samu dogo da zai kama daga cikin wannan fitar ya sako ya harda computer ta to insha Allah za mu mai da ta ko wata gurin da za ta ke zama a cikin shi da an ce da za ta hafta sama ba tare da mun cinye wannan sahun ba sai na mutu tana sama ana kallon ta ko tana dai bayan bayan haka ana kallon duk abin da ke kanta shi da abin da muke ganin za mu insha Allah dan haka an bude kofa to wanda zai samu dogon kabel na DVD wannan dai mai irin wannan mai dan ya zo gidan wanda an buga za a sa inoci gubi a gefen sa a daure shi a za a computer a sa a jikin ita projector din insha Allah muna da bukatar sa sai da mutu shine hanya da lamu sahibi din bila ya kuma haska jikin bango ta yadda wanda yake ne sama insha Allah zai hango abin da muke magana a kan shi Allah ba mu dacewa Allah ba mu ikon yi domin shi da haka dai muna sake addu'a wanda ya gina masallaci din da wanda suke bada gudunmawa ta da kullun wajen zuba mai wajen tsaftace masallacin wajen gyara harabar shi kula da bishiyoyin da suke yi da cikin masallacin ladanai da limamai da suke raya shi da kansu salawat da ƴan uwa da suke kawo jiki da taimakawa ko da kuɗi ko da lokaci ko da shawarwari muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ba mu ikon tarayya ko Allah ya mana baiwa da tarayya a cikin ladan waɗanda yake ba wa waɗanda suka raya masallatai shi Allah ya raya muna musulmi ya kashe mu muna musulmi da haka kai tsaye za mu karanta abin da Muhammad Nasir Jinnan Albani ya faɗa a cikin littafin shi nasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam suffar sallar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi min at-takbir tun daga kabbara ila taslim har zuwa sallama haka yi mata siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ganin sallar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'alif wanda ya wallafa littafi shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani muqaddimatul kitab al-ula muqaddimar littafin ta farko lokacin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya buga littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya mai muqaddima to kuma al'adar littafi idan ya samu karbuwa bayan an fara buga shi za a ce samu ɗan shawarwari da tsokaci kai ka hango kuskuren ka wani lokacin da ma'a suka kuskuren ka wani ya yi suka wani ya faɗi albarkacin bakin sa idan za a sake buga bugu na biyu za a yi amfani da shawarwarin da gyara rashin da aka hango da tsokacin masu tsokaci sai a sake rubuta wata sabuwar muƙaddima da haka lokacin da ya rubuta littafin sa na farko wani akwai muƙaddima shi bugu na baya da suka biyo duk akwai sauran muƙaddimomin shi amma manhajin da nake ga zamu yi amfani da shi shine zamu karanta muqaddimar littafi na farko mu yi bayani a dunkule me yasa babin da yasa ya rubuta da tsarin da zai bi wajen buga littafi din sannan kuma inda dan abin da zai faɗa dangane da ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma zamu yi amfani da su sauran dogon bayani da malam yayi wanda kafin a fara shiga littafin zamu tsallake shi mu fara daga maqsudin littafi din shine bayanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah jikan malam da gafara yake ta alhamdulillah alladhi farada as-salata ala ibadi godiya ta tabbata ga Allah alladhi farada as-salata ala ibadi wanda ya wajabta sallah akan bayi wa amarahum bi iqamatiha ya kuma umarce su da su tsaida sallah wa husni adaiha da kyautata yin ta yadda ya dace umarni a tsaida ta ayita abu ka kikkiawan yanayin da ya dace wa allam an-najaha wal falaha bil khushu'i fiha ya kuma rata ya cewa rabauta da tsira yana tamfara ne da kaskantar da kai a cikin sallah qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya kaddara wanda za su tsira a ranar gobe al-kiyama su ne wanda suke kaskantar da kai a gaban Allah madaukakin sarki lokacin sallah kaskantar da kai shine ya zaman to baka al-fahari kana ganin kibar rigar da ka sa wajen tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki baka tunanin wankan da ka dauka baka tunanin kaza za ta fada maka ko kura za ta fada maka jikinka da zahirin tufafinka ya zaman to sun kaskanta da bar Allah madaukakin sarki
sannan zuciyarka ta rufuna ka karyace da kai ba kowa bane a matsayin banza kake a gaban Allah madaukakin sarki wannan yine kuku to babu wanda zai rabon ka cikin sallah sai wanda ya ji shi ba kowa bane idan ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki yana tunanin azabar shi yana tsoron a yana tunanin azabar shi yana fadar rahamar shi wannan yine kushu'i a cikin sallah وجعلها فرقانا بين الايمان والكفر godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya sallah ta zama su shine wani ma'aunin rabewa tsakanin masu imani da kafirai wanda ka gan shi yana halartar sallah yana yin sallah akwai kyakkyawan da kan yana cikin masu imani wanda ya kaurace ma sallah baya yin ta akwai abu tsoracewa lalle yana cikin fahimta sai wana hiyatan alil fahsha wal munkar lalle sallah tana hani akan al fahsha laifin da yayi muni wal munkar aka nan tana hali akan abubuwan dama wa salatu wassalamu ala nabina muhammad aka nan malai su tsira da amince su tabbata a bisa annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallam al mukhatab bi qawlihi ta'ala wanda aka wa magana da fadin allah madaukakin sarki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka azzikir shine alqur'ani sai da cikin sunayen alqur'ani ana kiran shi azzikir sanannu a wajen malaman shi azzikir yana da sunaye guda biyar alqur'ani yana da sunaye guda biyar wanda su ne muttafaqun alayhi jin malamai sun yarda sunan alqur'ani ne yana da kuma tarin surufi amma dai cikin biyar din da aka yi ittifaqi cikin sunan alqur'ani akwai azzikir wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kawo mutane bayanin abin da Allah ya saukar a gare shi wannan tana cikin suratul nahl aya ta 44 malam yake fa kama sallallahu alaihi wa sallama bi hadhihi alwazifa haqqal qiyam sai manzon Allah ya tsayu da wannan aiki da Allah madaukakin sarki ya tsora mashi cikakken tsayuwa ma'ana yayi kokarin gaya wa mutane da fassara wa mutane alqur'ani yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi wannan aiki وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس إذا صلى إتكلم في جرما أبين جمان ذن الله صلى الله عليه وسلم يبيني جموسا قولا يأي بيان إن أعيك شيء أبا أتكلم كل شيء وفعلا يأي بيان إن أعيك شيء حتى إنه صلى مرة على المنبر حتى إذا سكيوان لك سيما ذن الله يهو كم منبر يكير أن صلى الجمعة ololuwa can sama mutane suna kallon shi ya gwada sallah yadda kowa zai hango shi daga cikin jiwar mu ma mu ajiye furojarta kowa yake hangowa dan a dace da farfayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauka munbari ya qumu alai idan ya zo tsayuwar sallah zai tsaya can karkar a kan munbarin kowa yana kallon shi duk aikin da ake yin sa a tsaye to ana hango manzon Allah akan munbari a tsaye zai yi shi wayarka'u yayi ruku'u akan munbarin yadda mutane za su hango ruku'in shi da siffar ruku'in shi da abubuwan da ake da bukata a cikin ruku'u duka siffofin da ake da bukata wajen tsufa 11 ko makamancin haka duka manzon Allah sai ya gwada ta a aikata akan munbari kuma qala lahum idan zai sujada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako kasa munbarin sai ya sujada da ya sujada bi sai kuma kan munbarin har sai da ya kare sai malam yake sun makara lahum sai yake da su inna ma sana'tu hadha abinda yasa kawai nayi wannan lita'tammu bi dan ku kwaikwaye dalilin da yasa na hawo munbari nayi sallah kowa ya hango ni dan ku kwaikwaye ni cikin yadda nayi sallah wani ta'lamu salati kuma dan ku san ya sallah ta take in ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka wani sun kai shekara 10 yana zuwa wallahi ba zai ga wani aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa a cikin sallah ba amma a hau dololuwa a ga maka in za ka yi kabbara ga inda hannun ka yake ma sai ya kalla ga da ya tsinka suke ko manzon Allah yana san sama kana hango shi ana kwatantawa wannan zai baka dama ka fahimci cikin farkon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wa sahabban shi nayi haka ne don ku kwaikwaye ni kuma ku sanya sallah ta tafi malai sai wannan magana al-bukhari wa muslim hadisi ne abu asim bukhari da muslim sai ce wa awjaba alaina al-iqtida'a bi a al-iqtida'a bi fiha kuma ya wajabta mana cewa mu kwaikwaye shi cikin wannan sallar da ya aikata duk sallolin da ya kare rayuwar shi yana yi da wannan da ya kwatanta akan munbari sai ya ga wa sahabban shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla kamar yadda kuka gani ina yin salla yadda kuka ga nayi wannan sallar tawa to irin haka za ku yi salla yace shi ma wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa bashara man sallaha ya kuma yi bishara ga wanda ya sallaci sallar shi ka salatihi irin sallar shi ta manzon Allah din anna lahu inda Allahi ahdan yana da alƙawari a wajen Allah an yudkhilahu aljanna Allah madaukakin sarki zai shiga da shi aljanna duk wanda ya salla irin sallar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah zai shiga da shi aljanna fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa malai yake cewa sahihun sahih abi dawud hadisin da zamu kawo ingantacce ne yana daga cikin sahih abi dawud shi sunan abu dawud littafi ne da al-imam abu dawud ya rubuta to amma da yake da yin sharadin ingantaccen hadisai kadai zai kawo ba sai imam al-albani daga cikin da fanka in Allah ya kaddara zamu tarihin shi sai dauki littafin abu na sunan abu dawud sai ya raba a gida biyu duk hadisan da suka inganta sai ya ware su a gefe sai aka sa musu sahihu abi dawud wanda suke da rauni akwai magana sai aka ware su a gefe sai aka ce musu da'ifu abi dawud wadannan su ne ingantaccen hadisan da suke cikin sunan abi dawud wadannan su ne masu rauni da suke cikin sunan abi dawud sai ya ce shi wannan hadisin da zamu kawo suna cikin sunan abi dawud ingantaccen sai ya ce khamsu salawat salloli guda biyar افترضهن الله عز وجل الله ما دوك دين سركي يا وجبت من احسن وضوءهن وند يتوتت الولس يي الولس يد يداس وصلاهن لوقتهن يقوم صلاتيه اكل لوقتيه واتم ركوعهن يتك ركوعهن شرط يوكو يانزكو ايمنس الولاني كم a sallace su a kan lokaci a cika ruku'unsu wa sujudahunna ya kuma cika sujadarsu wa khushu'ahunna da kaskantar da kai a cikinsu kana lahu ala Allahi ahdun an yaghfira lahu yana da alƙawari a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi sai kai alwala mai kyau sai ka sallace ta a kan lokaci sai ka cika ruku'u kai sujada yadda ya dace akwai cikakken khushu'i to wanda ya samu waɗannan abubuwa guda biyar yana da alƙawarin Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi wa man lam yaf'al wanda bai yi kamar haka ba ko ba bi kyakkyawar alwala ko ba yi a cikin lokaci ko ba cika ruku'u ko ba cika sujada ko ba bu kaskantar da kai a cikin shi sai ya ce fa laysa lahu ala Allahi ahdun wannan babu alƙawari tsakaninka da Allah in sha'a ghafara lah in Allah ya ga dama ya yafe mashi wa in sha'a azaba in Allah ya ga dama ya azabtar da shi zaka duk wanda yake wasa da lokacin sallah sai ya ga dama yayi to akwai barazanar Allah madaukakin sarki zai mai azaba wanda baya yin alwala yadda ya dace akwai barazanar Allah madaukakin sarki zai azabtar da shi wanda babu ruku'u mai kyau dan tururu aka zai ruku'in shi kamar ana tsorata shi to wanda yake irin wannan ruku'un bai da tabbacin Allah madaukakin sarki zai gafarta mashi ko zai karɓi sallar shi haka mai wasa da sujada tsot ko dan kulciya ku yana kifawa yana dagawa wannan shi ma babu alƙawarin za a gafarta mashi in mutun ya mutu sallar shi tana da tasgaro ba ya kai tak to wannan karkashin al'amarin ubangiji ne in Allah ya ga dama ya yafe in Allah ya ga dama ya azabtar da shi Allah ya sa ba mu cikin wanda za a azabtar da shi in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu wa ala alihi haka dinna ku yake na haka yake ku to salati dai wancan wanda malam yayi a farko gumi manzon Allah yake cewa to irin wannan salati ne tabbata akan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya hada da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi da wanda suke da dangantaka ta jini da shi kamar Alu Abbas da kuma Alu Aqil da Alu Ali ko yaran gidan Ali dan Abi Talib da yaran gidan Abbas dan Abdul Muttalib da yaran Aqil shi ma dan Abdul Muttalib dan uwa ga shi Ali ibn Abi Talib da sauran dai dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an hada sahabbai da al to ana nufin waɗannan gidajen a gefe daban sanan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gefe daban wa ala alihi wa sahbihi al-asiyab da sahabbai shi masu tsoron Allah al-barara masu biyayya الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وأن تكتشروا من عبادة من الله قلت أن تستبت أدريش وصلاته وأقواله وأفعاله سنقلت من يد صلى الشكيك يد مغنغني شكيك يد أيوكا فكيك وجعلها وحدها سكفية سنر من الله صلى الله عليه وسلم إتكأي لهم مذهبا وقدوةً فكذا من تو إذا من تو إذا كي مذهبين سو إذا كي أبن كي فين صحابي بعض إذا وند في كي فين فيو أدنى كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم با وكم مذهب هذا في كي إما مذهب من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم با وعلى من حذا حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين هكذا نقول وان صلاة يجوا يتبت أكن وند يبي إلين هيك وسلك سبيلهم يقولوا إلى الناس وسلك سبيلهم يبحن يسوس إلى يوم الدين هزوا على نار القيامة الله سامه مخاطو أسسنس ما سبن تفرق صحابة من ذن الله صلى الله عليه وسلم دخوم الروق وتشي سندر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ما لتك بايان حتى فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة إيه ني دي شي شيخ الباني إيه لوكسن دنا قاري قراتي كتاب الصلاة لتاب الصلاة من الترغيب والترهيب نلتاب الترغيب والترهيب وانا ما لن ذيك كرانتر وعرانا إرن سبو بيشن فشي لتاب الترغيب والترهيب إمام الألباني يا كرانتر دشي لتاني بيش to shi ma kuma kitab kitab ne a cikin shi to da ya kare da karantar da littafin kitabul sala ne cikin littafin at-targhib wa targhib kamar yana so ya ga maka ga dalilin da yasa zan rubuta littafin ko na rubuta littafin littafin at-targhib wa targhib da yake ta al-hafiz al-munziri na al-hafiz al-munziri rahimahullah Allah madaukake sarki mai rahama wa tadrisihi ala ba'd ikhwanina as-salafiyyin karatul littafin da karantar da shi akan ɗan uwanmu ɗan salafiyya ala ba'd ikhwanina salafiyyin ɗan uwanmu ɗan salafiyya abin da barba da yake ne in yace ɗan salafiyya waɗanda suka yadda cewa kadai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa manyan manyan sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan shine kadai abin da ya dace a bauta ma Allah madaukakin sarki da shi in an samu wata magana da ta karo da tasu to a aje a dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai irin wannan rubani ake kira dan salafiyya kuma salafawan al'umma din sun takaitu ne akan manzon Allah sahabbai da tabi'ai waɗanda yadda waɗannan su ne khairul qurun kuma zai yi aiki da maganar sama da kowa ya faɗo cikin yan salafiyya wadalika mundu 40 sinin lokacin da kare karantar da littafin da jawabin da yake kin fashe kara wata ta wuce a lokacin da yake rubuta wannan mukaddima din تبين لنا جميعا سيفتمون في الموزكة دمالا للمجريش ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام أبين دا صلى تكي دا أفين مقاي دا جرمة أسكين أدين المسلم كارن تلتاك الترغيب والترغيب يسا ستك عارف ينتر مقاي دا مرتبة صلى أسكين أدين المسلم وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر da kuma abin da wanda ya tsaida ta ya kyauta ta yin sa zai samu na sakamako a gaban Allah madaukakin sarki wal fadl da khalala wal ikram da matsayi wa inna zalika yakhtalif shi ko wannan abin yana sabawa ne fa matsayi da lada da martaba da zaka samu a dalilin sallah yana sabawa ne ziyadatan wa nafsan wani ya samu ƙari wani ya samu tawaya idan muka hada masallaci muka yi sallah mu 100 to fa kowa ladan da zai samu daban ne
kaka da an ce maka sallar jama'a ko sallah a cikin jami'i a masallaci tana da daraja 27 ka dauka in ka shigo masallaci akai sallah da kai dole ne kana da wannan darajar 27 ba haka al'amari yake ba yin sallah ko a cikin jami'i ne ladanta falalatta darajar da za a samu yana sabawa ne ziyadatar wani wani samu kari wani samu rai binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da dangantakar kusancinta ko nisanta da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sallarka tayi kusa tayi dab da ta manzon Allah a wajen kyau da kushu'i da kaskantar da kai da cika sujada da taho da alwala mai kyau to masallacin zaka fi kowa samun daraja in kai alwala ga tsugasu kazo ana sallah kana lissafin tasa ana sallah kana tunanin zazzaga ana sallah kana tunanin albahi hankalinka can a gefe khushu'i yayi karanci ruku'u ma da hannun dai tsarkan haka kake wani lokacin malaman ya tafi ruku'u ya ci an bayan minti daya biyu ka an karaka shi baka subhanallahi ka tabi aka dai a tattake zaka yi ka wannan za a ga mai waka kowa karancin daraja a cikin masallaci daraja da imamin ku daya masallacin ku daya lokacin da kuka ce Allahu akbar lokacin da kuka ce assalamu alaikum daraja ku ba ta bambanta gurgudan meye kusancin sallaka da kan manzon Allah ko ni san sallaka da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binisbati qurbiha aw bu'diha min salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama ashara ila zalika biqawli kamar yadda shi manzon Allah ya yi nuni ga hakan a cikin fadin shi wannan magana da Al-Albani zai fada ce tana cikin sahihu Abi Dawud tana cikin ingantaccen littafi na Abu Dawud me hadisi yake cewa innal abda la yusalli salata bawa zai sallaci sallah zai zo masallaci ya yi sallah ma yuktabu lahu minha amma ba abin da za a rubuta mai cikin wannan sallah illa ushraha sai dai ɗaya bisa goma na ladan wannan sallah da aka yi an ce darajar ta 27 idan ka zo ka yi sallah wata ƙil kaɗai wani obata za ka samu da aka idan kowa fita da daraja 27 sai za ka fita da ɗan daraja 2.7 iyaka abin da za ka samu kenan illa ushraha wani kuma da Allah ya ce tis'aha ko tus'aha zai zuci ne da ɗaya bisa karanta sumuna ha wani kuma zai fita da ɗaya bisa takwas subu'a ha wani ɗaya bisa bakwai sudusa ha wani ɗaya bisa shida kumusa ha ɗaya bisa biyar rubu'a ha ɗaya bisa hudu sulusa ha ɗaya bisa uku nisfa ha wani kuma rabin ta zai samu da haka idan daraja 27 sai aka baka rabin ta zaka samu lada ko daraja nawa 13 da rabi da haka kenan kaga a masallacin kusan dida ne daban-daban da lada daban-daban za su fita wani ya fitar da daraja 27 wani ya fitar da daraja 2.7 kaga tun daga nan bayalin ka ta sau 10 ce wata kila a saba sau 10 a zahar sau 10 la'asar sau 10 magariba sau 10 isha sau 10 kan ku kare rayuwa linkin da zai maka ba kaɗan bane kan ku tsaya a gaban Allah ana ware yan firdausi da kai magana sai yi magana dan ya dillin kaga ko da haka kenan idan mutane suna so lalle abinda manzon Allah ya faɗa na ladan sallah da darajarta to su yi kokari su kusantar da sallar su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-albani yace wa li zalika fa inni nabahatu al-ikhwan dan haka sai na faɗa kaddi yan uwa ila annahu la yumkinuna ada'uha hatta al-ada' ko hatta al-ada'i ne da ya rubuta amma da ina tunani hatta al-ada'i ne ko aw qariban minhu dan haka ba lai yace ba zai yi wa mu sallah yadda ya dace ko kusa da yadda ya dace illa idza alimna sifata salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam har sai idan mun san sifar sallar annabi sai da amince tabbata a gare shi mufassalatan daki da daki wama fiha da abin da ke cikin sallar min wajibatin na wajibai ma'ana abin da yake farilla ko dole ko rukuni ko sharadi wadannan duk suna faɗo a ƙarƙashin wajibai dole sai mun san meye dole sai an yi sallah ba ta fita wa adab sai mun kiyaye na dubban da ake so a kiyaye su a cikin sallah wa hay'at
da kuma wani hay'a da ake so mutum ya samu kansa ciki in kai ruku'u cikin wani yanayi ake so ka kasance wannan yanayin abubuwan da ake da bukata sune hay'atin da ake da bukata mutum ya daidaita gadan bayan shi kare kifa kansa kasa kare daga kansa sama kare matsayi hannunsa jikin hakarkarin shi ya dora hannayensa akan gwiwar shi ya baje ɗan yatsunsa akan gwiwar su waɗannan duk irin hay'ar ne da ake da bukata a cikin sallah wanda in mun zo bayani duka za mu same su to ɗaya daga cikin baka yi fakara tauye daraja ka ne a cikin sallah lokacin da kai ruku'u sai kanka ya ɗan yi dogogo to an cire maka maki in ka zo ruku'u za ka tafi ka sake dogogo an cire maki in ka dora hannunka akan gwiwa ka dunkule hannunka an cire maka maki dan sun saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai ruku'u madadin ka ce subhana rabbil azim ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh irin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kai kai gum ka manta kana tunani akwai maki da za a ci naka kenan yana da bukata sai mun kiyaye da kyau daga lokacin da ka kabbarta sallah zuwa lokacin da zaka kare sallah da kokarin kwatanta ta da sifar mun a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai sai ka lalle kan sai an san sallar manzon Allah daki da daki an san abin da yake wajibi an san abin da yake ladabi hay'ar da ake bukata a samu wa adiya da addu'o'i da ake wa azkar da azkar da ake a cikin sallah wani gurin addu'a ne wani gurin azkar ne idan liman yake fara ta farko Allahu akbar abinda ake fara yi sune addu'o'i du'awul istiftah kala kala zamu fada su cikin littafi to ka ganin gurin addu'a ne sai ka san addu'o'in buɗe sallah kai daya sannan bakin sai fara da liman yake Allahu akbar sai sai kai shiru to sauran ban mutane mala'iku su sun fara ruku da lokacin da suke Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'ata baina al-mashriq wal maghrib kai kai sun so sun fara to mala'iku su sun fara ruku cikin daraja su kai naka yana jira ka fara to kage yana da bukata sai ka kiyaye duk inda manzon Allah yake addu'a kai addu'a wa azkar inda ake azkar zikiri kai zikiri dan ayyu ruku'u zikiri ake shi ne na bada misali a baya ko subhana rabbil azim subhana rabbil azim dan ayyu sujada subhana rabbil a'la ita ma wannan azkar ne to sai ka irin waɗannan azkar ranan ta dai gudana in an dago tsakanin sujada kafin a koma ta biyu ita ma akwai azkar da ake din ko wani gurin ya dauki azkar wani gurin ya dauki addu'a rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warfa'ani ko don zaka tada gaba ɗayan sama ko don duk addu'a ce wanda ake tsakanin sajdodi guda biyu zaka ce ta mu sun yayi sallah a ce mashi bai yi addu'a ba in dai ta manzon Allah ce ba za ta yi ba dole idan mutum yayi sallah yayi addu'a in dai irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole idan yayi sallah yayi zikiri in dai irin ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa azkar summa harafna yace sai mun san haka kuma sannan mun kwadayi kuma harafna sannan muka yi kwadayi ala tabdiki zalika wajen tabbaka wannan abin da muka sani sai mun san wajiban sallah mun yi kokarin tabbaka su mun sallar dubban sallah mun yi kokarin tabbaka su mun san hay'ar da ake da bukata yanayi da ake da bukata a cikin sallah mun yi irin wannan yanayi addu'a mun yi addu'a azkar mun yi azkar mun yi kokarin tabbaka su cikin sallar mu amaliyan malam yake a aikace in Allah aka tambaye ka addu'o'in bude sallah guda ne ka ce mana guda bakwai ne Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'ata baina al-mashriq wal maghrib ka ce mana ɗaya ko subhanaka allahumma bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka biyu ko sai wace نعم اذا صلى جبريل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون كجدو ذكرني ادعو ان الله صلى الله عليه وسلم اما من قال اذا كبر صلى الله اكبر سي كما كيدو سي كاجي لمن ياتي ولا الضالين كفي امين هاغا اي اكو مساله كينو كو دوله سي كا سني سي كا دبقا sannan ba za ka dace da irin ladan da ake samu da darajar da ake samu a cikin sallah kuma harafna ala tatbiqi zalika amaliyan fa hina idhin a daidai wannan lokaci narju an takuna salatana muke fada yin sallar mu ta kasance tanhana anil fahsha'i wal munkar a lokacin ne lana ana mu al fahsha a lokacin ne za ta hana mu munkari wa an yuktaba lana sana rubuta mana ma warada fiha min as-sawabi wal ajr abin da yazo dangane da sallah na lada da fatamu wannan yibe sirrin da yasa mutane da yawa sallar su bata hana su alfasha wannan yasa mutane da yawa sallar su bata hana su munkari wannan yasa mutane da yawa ba sa samun ladan sallah shi yasa fuskar su bata haske annurin sallah baya fita a tare da su in ka zuba shi cikin arna da ke za ka gane haske imani a tare da shi me yasa saboda sallar nesa take da kamar dan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi idan kana yin sallah ba irin kamar dan Allah ba in aka watsa gawarka cikin arna ba za a gane amma idan kana sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana sauka a guri idan arna dubu ne kai dai ne mutum da zai gane kai musulmi saboda akwai tasirin da sallah take a cikin ne kuma irin wannan tasirin manzon Allah ce da irin sa zai gane al'umma a ranar gobe alkiyama da an tsaya a filin alkiyama duk karan halitta da Allah ya tun daga na farko har na ƙarshe da zan gane al'umma ta saboda me yace za su zo ranar alkiyama gurran muhajjalina min asal al-wudu za su zo suna da fari biyar daga guraben alwalas ko a cikin da wakai an ce fari biyar yana da daraja ko an ce yana da kima ko fari a goshi fari a kafafuwan shi yana da matukar kima yanzu an kara an ce hawo ba sabu dan wani watsan fari a wani ciki a cikin cikin shi ko to irin waɗannan su ne suke ba da dama ka samu cikakken lada ka samu cikakken tasiri in kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan malam yake cewa walamma kana ma'rifatu zalika ala tafsili yace yayin da sanin hakan dace da dace ya ta'azzaru ala aktharin nas zai yi wahala akan mafi yawancin mutane mutane da yawa ba lalle bane fa in ka kyale su su zaqulu yadda manzon Allah yayi komai da komai dake da dake zai mata kar wahala mukaddara dukkan mu muna karatu aka baza mu duniyar littafi aka ji kowa je karanta ya zaqulu mana yadda manzon Allah yayi sallah bana ji za a samu mutum dari a cikin mu da za su zaqulu waɗannan hadisan su jera su dake da dake irin yadda Imam Al-Albani za a sha wahala ta kai yasa ce to yayin da naga cewa fa sanin wannan abin dace da dace zai wa mutane da yawa wahala hatta ala kasirin min al-ulama malaka kai da yawa cikin malamai sa kullu matsalolin sallah dace da dace zai musu wahala li taqayyudihim bi madhhabin muayyan saboda sun dabaibaye kansu a ƙarƙashin wata mazhaba ta musamman wanda zai ce maka ni dan malikiya ne da haka idan ya tashi koyan sallah bakin sa al-akhdari ko ashmawi ko iziya ko risala ko ko wa yake da suna mukhtasar ko ko dai tafi cikin mudawana ko tafi cikin muwatta ko dai attach ko al-iklil na dai cikin musahabin da tsafan malikiya anan mutum zai yawo ya zagaye ya kare su yace to saboda mutane da yawa sun dabaibaye kansu cikin mazhaba yace wannan yasa wallahi mutane ba za su iya zaqulo sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malin yace wa qad alima kullu mushtaghilin bi khidmati sunnati al-mutahhara jam'an wa tafaqquhan ana fi kulli madhhab min al-madhahib sunan la tujad fi al-madhahib al-ukhra wa fiha jami'an ko jami'uha ma la yasihhu nisbatuhu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam malin yace duk wanda ya shagaltar da kanshi wajen hidimar sunnar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam jam'an ko dai kokarin tattara wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafaqquhan ko kokarin fahimtar ita wannan sunnar a sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ka shiri suka ta wani malamin kokarin sa tattaro hadisan in ya tattara hadisan kawai shi ya kare wani malamin kuma zama zai yi karanta hadisi yake cire maka matsalolin da suke cikin hadisi yasa wancan shi muhaddis ne tattarawa yake yi wannan kuma faqihi ne cire maka matsalolin yake sai ma da cewa dukkan mai hidima a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai tarawa ko bayanin bid'un da yake cikin shi yace waɗannan mutanen sun sani yace annabi kulli madhhabin min al-madhahib cikin kowace madhhaba cikin madhhabobin ko dai malikiya ko shafi'iyya ko hanabila ko dai sauran mazhabobin gaba ɗaya ma da musu shahara ba sunanan akwai taron sunnoni la tujad fil mazahib al ukhra wanda ba a samu cikin waɗansu sunnoni a mazhabobin na daban malikiya tana da akwai hadisan da babu su a cikin hanafiya ɗan hanafiya suna aiki da hadisan da babu su a cikin shafi'iyya ɗan shafi'iyya suna aiki da hadisan da babu su a cikin mazhabar hanabila to kenan idan ka takaice kanka cikin hanafiya akwai hadisan da kai a fara su kuma suna da alaka da sunnar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka koma ka ce to bari an koma hanafiya to za ka yi asara hadisan da ɗan shafi'iyya suke da akwai da ɗan hanabila da ɗan malikiya to duk wata mazhaba in ka dauka wallahi ba za ta cike maka ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 100% to banda wannan fa sai yace wa fi hajani an a cikin waɗannan mazhabobin baki ɗayan su ma la yasihu nisbatahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ana samun abin da bai kamata ba a danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace mazhaba tana aiki da hadisin da yake da ifi ko hadisin da yake mawdu'i ne ko hadisin da fahimta sa ba haka ne yake ba yace kaga kenan kana da buƙatar a yi aiki a tantance wa fi hadani amma la yasihu nisbatahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wa na'abin aiki ne wal af'al wa na'abin min al-aqwal maganganu ne wal af'al ko ayyuka ne wa aktharu ma yujad kuma mafi yawancin irin waɗannan maganganun ana samun su wa aktharu ma yujad zalika fi kutubil mutaakhirin ana samun irin waɗannan maganganun a cikin littattafan malaman da suka zo baya kowace mazhaba in ta samu farkon littattafan masu wannan mazhabar to za ka samu farnar tana da karanci idan ka shigo cikin malikiya misali akwai farkon littattafan malikiya waɗanne ne farkon littattafan malikiya na? Kawa'idi ya karamu kallahu an galibi ma san kawa'idi ba in ka zo malikiya farkon littafin da aka sani a cikin malikiya muwaffaq saboda ita ce ɗari bisa ɗari maliki ya rubuta ta da hannun shi yake darasinta ya cire abin da yake hange akwai matsala abin da ya ga bai inganta ba bayan binciken sa ya cire ni ne ta cirewa ya yi ta gyarawa wannan shine farkon littafin malikiya to kuma shine littafin da zaka samu ƙarancin barna a cikin shi in ka ƙara buɗa barna tana ƙaruwa kana ƙara buɗa barna tana ƙara ƙaruwa da haka kenan kowace mazhaba in ka zo littafin ƴan baya-baya sun fi shigo da ɓarnar da ba a samu a cikin littattafan magabatan nasu in ka koma Abu Hanifa wane ne littafin Abu Hanifa ne bai kiyaye littafin shi ko ɗaya ba cikin ƙwaƙwalwata amma kamar Ahmad ibn Hanbal wane ne shahararren littafin Ahmad ibn Hanbal shahararren littafin Ahmad ibn Hanbal ai mazhabin Hanabila akwai Musnad Musnad na Ahmad ibn Hanbal shi ne fi shahara a cikin littattafan ɗan Hanabila ko sai Masa'il na shi Ahmad ibn Hanbal ɗin wanda ɗansa kuma shi ya rubuta galibi abinda aka tattauna da mahaifinsa ya ɗauki matsaya a kan shi ko ya tambaye shi ko aka tattauna da wani abinda ya tabbatar matsayin babansa ne ko ɗansa kuma Abdullahi ya ɗauka ya tara masa wannan Masa'il waɗannan kusan su ne farko-farkon matsalolin da suke cikin Hanabila to waɗannan da suka za ka samu suna da ƙarancin ɓarnar da ba a samu ko da ba suna da ƙarfin sabar na akalli da kamar da zo a baya ne saboda duk wanda ya zo ya ƙara ra'ayin sa sai ya ƙara fahimtar shi haka in ka man tsallaka wajen Shafi'iyya Imam Shafi'i shi ma da littafin sa da ya rubuta akan fiqh da usul wanda ya fi shahara wanne ne al-umm littafin shi al-umm ko da ya kira shi al-umm saboda ya tattaro ilimi da yawa ko ya kira shi al-umm saboda tunawa da mahaifiyar shi da take ta mai gata ta ɗauko shi ta kawo shi wajen malamai a garin Makka ta biya kuɗin karatun shi ta sake ta bada ya yi karatu a hannun malamai har kuma ya yi girma ya fara yawo duniya don tattara ilimi ya zama a wajen Imam Malik ya shiga Iraki ya shiga Misra da ya zagaye duniya sai ya gane ma fahimtar karatun cikin sa na farko akwai matsala sai sake buɗe ƙwaƙwalwarsa sai koma yake sake warware ɗan tsama ganganin da ya a cikin baya to wannan ba kaga tun a cikin farkon mazhabar da mai mazhabar a karan kansa ya rubuta ya gane akwai matsala to ya cikin almajiransa za ka yi tsammani ba za a samu matsala ba
sai ce to da yawa akwai abubuwa na maganganu ko na aiki da bai dace ba a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a littafan ɗan baya baya wa kaseeran ma narahum yajzimun yace kuma da yawa za mu ga masu irin wannan littafan suna dagewa bi azmi zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam da danganta wannan magana zuwa ga annabi kira da muke Allah tabbata a gare shi yace wali zalika wa ba'a ulama'ul hadith dan haka ne ma malaman hadisi suka sanya wata kaida ko suka yi rubutu jazahumullahu khairan Allah madaukakin sarki ya kama musu alkhairi saka musu alkhairi ala ba'dhi mashhara minha akan abin da ya shahara cikin littafin wadannan mazahibi da malamai suka zo suka ga cikin mazhabar maliki cikin mazhabar hanafiya cikin mazhabar shafi'iyya cikin mazhabar hanabila akwai dakkan littafai da aka yi su akwai hadisi masu dumbin yawa a cikin mutane sun rike hadisan gagan ba za su ku saka sai malaman hadisi suka yi aiki akan wannan littafin da mutane suka rike dan a ga musu to wannan ku danganta wa manzon Allah wannan kar ku danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi mashhara minha kutubu takhrijat wata magana da malamin ya fada cewa wada'a wada malamin ya fada a cikin littafi kalmar wada'a to malamai sun sanya me at-takhrijat sun mutu littafin takhrij wada'a sun sanya wadannan littafan التخريجات لتفهم التخريج التي تبين حال كل حديث وتسكي بيان حال قوة حديث مما ورد فيها وان يبسكي من اللي تفهم من صحة أو بؤس أو وباء كوري في بيان شو حديث يا إنجنسة هو حديث ضعيف هو حديث موضوعي ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية kamar littafin da ake karanta shi al-inaya mai da kulawa ko kulawa bi ma'arifati ahadithul bidaya dan gano hadisan da suke cikin littafin al-bidaya kaga wannan hadisai ne tari da yawa a cikin littafin al-bidaya wani malami da ya gama malamai ba sa iya tantance hukuncin hadisan da suke ciki kuma da an fada za ta ai manzon Allah ya ce ya zo ya aiki tun daga kan hadisi na farko har na ƙarshe a cikin littafin wannan ya inganta wannan ga yadda bayani sai yake wannan akwai matsala kaza wannan lafazi kaza bai inganta wannan lafazi kaza ne ya inganta sai malamai suke wannan dan su ceto mutane daga kuskuren da za a iya samu a cikin wadannan littafai din wa turu wal wasa'il fi takhrij ahadith khulafat ad-dala'il haka shi ma wannan akwai littafi da ake kira sa khulafat ad-dala'il to sai malamai suke yi bayanin hadisan da suke cikin shi sai an malamin ya samu suna al-turu wal wasa'il fi takhrij ahadith خلاصه الدلائل معنى سيجي سوى كلام مال الشيخ عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي وانا ربط اللذافي وانسى النقل قول نبي شين وانا مالما الشيخ عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي ونصب الراية لأحاديث الهداية أقول لذا من أجل كرنصة نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلئي حافظ الزيلئي هي ربط اللذافي كما لك بعثاك الزواء يساكي تكت اللذافي يتمنى مختصف إيش الدرايه كده اي يقول ذلك الدرايه للحافظ ابن حجر العسقلاني وتلخيص الحبيب في تخريج احاديث الراقي الكبير له ايضا نجي امام ابن حجر العسقلاني وغيرها كده للتفيد يوا مما يقول الكلام بايرادها ولذلك بيان زي او حتى ديك سي ان كاو شي ابدا امام الباني كي فادا سي وانت اللي تفهم ده اكي فاهم كوري الكي malaman hadisi sun yi kokari su yi bayanin kowace magana dalla dalla da take cikin ta wannan ta manzon Allah ce wannan ba ta manzon Allah ba ce wannan maganar ma kwata kwata ba a san ta ba ba san wa ta bayyana a duniya ba wallahi ana yin haka ka ji magana in aka tuce aka ce dan Allah wannan maganar wa ya faɗe ta a duniya har gobe za su mun ya faɗe ta a wani littafi aka faɗe ta babu sai daga an fara cewa manzon Allah ya ce amma a ina aka samu manzon Allah ta har duniya ta tafi ba za a samu ba to in ka ji malama da su ce maka la asla lahu wannan magana ba ta da tushe ba a san wanda ya fara fadar ta a duniya ba bara sana danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana din ba aqulu malai yake cewa dai lamma kana fa arsu zalika ala tafsir ta azaru ala aktsari nas sanin yadda manzon Allah yayi sallah abu ne da zai wahala akan yawancin mutane allaftu lahum hadha alkitab dan haka sai na rubuta musu wannan littafin da yake gaban mu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam liyata'allamu kayfiyata salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan su fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallar shi fayahtadu bi hadihi sai su shiryu da irin shiryawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raji'an min al-maula subhanahu wa ta'ala muna masu kwadai daga Allah madaukakin sarki ma wa'adana bihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam muna kwadayin abin da Allah ya muna alƙawari da shi a bakin annabi kira da mutum tabbata a gare shi man da'a ila al-huda wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr yana da kwatankwacin lada mithlu ujuri man tabi'ahu kwatankwacin ladan wanda suka bi shi cikin wannan alkhairi la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an amma hakan babu abin da zai rage su a cikin nasu ladan dakin yace shi kanka wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa ghayruhu da wani muslim din huwa mukharraj fi al ahadith as sahiha shi wannan hadisin na fitar da shi a cikin shahararren littafi na wanda aka sani da al silsilatul ahadith ko silsilatul ahadith as sahiha lambar hadisi na 863 ko san agogoje wannan ita ce muqaddimat da imam al-albani yawa wannan littafi nashi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam zai faɗi sababin da yasa ya wallafa littafin gashi nan a gaban mu zai faɗi manhaji manhajul kitab manhajin da ya bi ko tsarin da ya bi wajen rubuta wannan littafi din da sauran dai abubuwa da ya bayani wata kil ko a zakaratu mai gaba na gaba mu tsakuro wani abu daga cikin sababi da manhaji da kuma maganganun da malamai suka yi wanda ya maka sake da cewa aqwalul a'imma fittiba'i sunna wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha maganganun malamai wanda suke akan lalle abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a watsar da maganganun su in sun saba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda lokaci kuma mu yi bayanin tarihi man shi al-imam al-albani in mun ga babu bukata sai mu tsallaka mu fara karatun littafin da aka dai kusan muqaddima mun karanta ta lokaci ne gaba insha Allah za mu dauki wadansu abubuwa na cikin sabon rubutun littafi da bayanin manhajin shi da maganganun malamai ko dai mu karanta tarihin sa ko mu fara karatun littafin sai tsaye abinda muka faɗa iyaka nan ya zama to dai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda muka faɗa ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين نعم ناجمي واي قوا سن في كوفا عليك هذا كو نعم انا بعد شاوره شو ما هل تاكر تو كو وند سكي غانو ذات يا دكا كوفا ابو دان اشكي با وند اكرتيوا shawara da yake bada shine in za a iya a samar da abin da za a ke recording na video sai yadda waɗanda suke gida ko ba sa nan za su iya fa'idantuwa da karatun Allah ya bada damar da za a iya taimakawa din Allah ya tabbatar da hakan Allah ya samu dace ko fa abu da take ba rufe kowa ba ko inna mutum da yama da zai iya kawo su kutum ana maraba ana marhabun da ita Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin